Fondation Hirondel Niger Sacha Ousse Studio Kalangu Tema Ghana Kunkuma Mantani Kedo Kedaraga Mashirin Gakanin Labarun Albarkacin Ranar Duniya ga batun yancin ƴan jarida da aka sallace yau 3 ga watan Mayu Studio Kalangu ya shiryar da muhawara bada labari a yau da sahi domin magantawa kan certificate inda GTI ya bashi muna dauke da cikon bayani Baban sakataren Majalisar Dinkin Duniya na gudanar da ziyarar kwana biyu a ƙasar Niger jiya a yayin taron baiwa ƴan jarida labari Antonio Guterres ya yaba kokarin ƙasar Niger game da kokowa da gungun masu dauke da makamai ba kan ka'ida ba cikon bayani a cikin shirin A shafin rahoton musamman na yau zamu mai da hankali kan wata kungiya ta mata take da ke doso wace ke ta shahara ga sarrafa kayan albarkatun gona Masararo barkamu da yau 33 ga watan Mayu 2022 yanzu kuma ga zubin labarun dalla dalla Albarkacin ranar kasa da kasa ga yancin ɗan jarida wanda aka sallace yau 3 ga watan Mayu Studio Kalangu yau da sai ya shiryar da wata muhawara baiwa ɗan jarida labari domin magantawa kan certificate inda ya samu da kasancewa kafar labari ta farko a Nafiyar Afrika wacce ta samu wannan shaidar yabo ta GTI da Reporters Sans Frontières ya girka wasu kafofin labaru abukanan hulɗa na Studio Kalangu sun bada ra'ayinsu akai mu saurari Madam Rabiba Abubakar babbar director ONEP Dr. Sani Kabir shugaban CSA da kuma Abubakar Kina na RN
Wannan lambar yabon da Studio Kalangu ya samu babban cigaba ne kuma wata dama ce ta kara haskaka fuskokin kafofin sadarwa na kasar Niger gabaki daya. Ya kamata sauran kafofin sadarwa su yi koyi da su kan yadda suke aiki cikin kiyaye ka'idodin aikin jarida don su ma su daidaita shirye-shiryen nasu.
Déjà toute première a fait de
Tuni ta farko ga jinjinawa kuma a ce kafa ta farko a Niger wajen samun wannan karramawa. Wannan wani abun farin ciki ne ga ƴan Niger baki daya musamman ma ga hukumar sadarwa ta CSA da ke jagora ga Studio Kalangu. A yau Studio Kalangu ta fuskar ƴancin ƴan jarida da kuma tace labarai ta samu kwarewa. Abin da ya kamata shine ta rike wannan kwazo.
La dynamique
Gaskiya abin jin daɗi ne a gare mu. Na gani Studio Kalangu ta zama ta farko da ta samu wannan damar.
Yau 3 ga watan Mayu aka sallace ranar ƙasa da ƙasa ga batun ƴancin ƴan jarida a ƙasar Niger an samu kyakkyawar ci gaba bisa kokowar samun ƴanci ga ƴan jarida da kuma samun labari a cewar Sahiru Yusuf. Magatakardan gidan ƴan jarida na ƙasar Niger a firarsa da Zainabu Abdu Mutari Muhammadu dauke da fasara.
Wannan ranar ta zo a lokacin da Niger ta sake duba wata doka da ta shafi kafafen yaɗa labarai. Walwala ƴanci akan aikin ƴan jarida. Wannan doka a zaman taron majalisar ministoci na 25 ga wata da ya gabata. Gwamnati ta amince da dokar domin kawo sauki a cikin waɗansu dokoki na bada ƴanci ga ƴan jarida. Sannan kuma a ɗaya ɓangare an samu ci gaba saboda duka da wannan mataki ba mu da ƴan jarida a yau da suke kulle a gidan kaso ko kuma ƴan jarida da aka musgunawa aka ci zarafinsu sannan a fannin kai ga samun labarai an samu ci gaba ta dalilin horon da gidan ƴan jarida suke bayarwa ina ganin da yawan abokanmu sun gane yaya ya kamata su kai ga samun labaru idan wani huri an hana ba ku labarin
quelque part on vous refuse l'information
Mun yi sanarwar ajiya babban magatakardan Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres na ziyarar bakunci a ƙasar Niger ta kwana biyu yanayin tsaro da na kai daukin agaji a ƙasar shine turbar ziyarar tasa a cikin wani taron baiwa ƴan jarida labari da ya gabatar tare da shugaban ƙasar Niger Antonio Guterres ya yaba kokarin ƙasar Niger bisa kalubalen kokowa da gungun masu dauke da makamai ba kan ka'ida ba maman ada dauke da fasarar kalamun nasa
Zaman lafiya da kwanciyar hankali ci gaban kasar Niger da kuma yankin Sahel baki daya na kasancewa muhimmin fifiko na hakika na Majalisar Dinkin Duniya kuma ina son nuna jinjinawa ga jajircewar jami'an tsaro cikin yaki a koda yaushe da ta'addanci da kaifin kishin addini kuma ina son gaya muku shugaban kasa cewa siyasar ku ta dawo da mutane mutsugunan su siyasa ce mai hikima sosai kuma za mu iyakacin kokari domin tallafa mata Niger ita kadai kadai ba za ta iya fuskanta waɗannan kalubale ba. Nayi kokowa ni kadai kuma na rasa wannan kokowa domin ganin G5 Sahel ta kasance a farkonta ta samu tushe bisa shafi na 7 na kundin majalisar ɗinkin duniya da kuma samun tallafin kuɗi ta la'akari da sakamako mai kyau na rundunar sojojin Niger. Gamayar ƙasa da ƙasa ya kamata ta bada kai da ƙafa sosai cikin ƙarfafa ƙwarewa.
Anashi bangare a cikin jawabinsa na taron baiwa yan jarida labari shugaban jamhuriyar ƙasar Niger Bazu Muhammad ya bayyana kalubalen da yankin Sahel ke fuskanta musamman ma lamarin ta'addanci, musgunawa, canjin yanayi da kuma damuwar mutane. Ya sa kira ga haɗin kawo tallafi ga ƙasashen Sahel. Ga fasar bayanin nasa da Habibu Garba ya naɗo mana.
Ta'addanci ya tilasta mu kalubalen ɗaukar sojoji da kuma ba su kayan aiki, wanda haka yana da buƙata da yawan kuɗaɗe. Duniya a yau abin da ya shafi Sahel ya tilasta mu tunkari canjin yanayi wanda yana tafiya tare da fari lokaci-lokaci, kamar wanda muke fuskanta na ƙarancin abinci wanda mun yi maganarsa. Kuɗin sufuri sun ƙara hauhawa da ba a taɓa gani ba sakamakon annobar corona da kuma yaƙi da yake wakana a nahiyar Turai. Babbar matsala ce a gare mu. Ya muke tunanin tunkarar lokacin damina mai zuwa tare da takin zamani mai matuƙar tsada da rashin wadataccen cimaka mai ƙarfi da ke buƙatar jin ƙai da ku kaɗai ne kuke iya zama kakakin ƙasashen Sahel da muka kasance.
A garin Cancanga Fulbe da ke cikin ƙaramar hukumar karkarar Uro Gelajo jihar Tilabiri a cikin daren Lahadi 1 ga watan Mayu ya fuskanci wani hari. Wasu mutane su biyar ɗauke da makamai sun halbi wani ɗan kasuwa na garin wanda biyo bayan 'yan sa'o'i ya rasu. Haka zalika maharan sun yi awon gaba da kuɗi muraran jika 150 na sefa na mai kula da cooperative ɗin garin. A cewar mahukuntan garin, mazauna garin sun bi sawun maharan inda suka kamo mutum uku a cikin maharan biyar. A cikin garin Tintinaden, gundumar Bankilare a ranar Laraba da ta shuɗe kwamitin shawara ga batun tsaro na gundumar ya gudanar da zaman taron sa. A cewar babban sakatarin harabar gundumar ta Bankilare, wata fusa'a ce domin taimakawa ga kyaukyawan tafiyar garin. Ga fasarar ƙarin bayanin da ya yi wa wakilinmu Yusuf Ilewat.
Majalisar batun tsaro ta gunduma kungiya ce wacce gwamnati da kanta ne ta ce mu girkata. Majalisar tana da horimi tare da dubawa hanyoyin da ya kamata a bi, me yake kawo wa al'umma sauki domin su yi rayuwa yadda ya kamata. Abubuwan suna da yawa, akwai fannin ruwa da makiyaya da manoma. Idan akwai wata matsala sai su ga wacce hanya za a bi a samu mafita. Kira da muke yi ga al'umma, sojoji da suka zo nan saboda kare lafiyar mu ne. Muna son jama'a su ba su haɗin kai, mu tashi tsaye ga baki ɗaya, mu rinka kiran juna. Idan akwai wata matsala mu samu mafita domin samun kwanciyar hankali a cikin wannan gundumar tamu.
Anata bangare karamar hukumar karkarar da Baga da ke arewa maso gabas ɗin birnin Agadez, 'yan shekarun bayan nan na fuskantar matsalar al'amarin bandanci a fadar magajin garin. Domin kokowa da wannan al'amarin, karamar hukumar da abokanan hulɗarta sun girka kwamitoci na kula da zaman lafiya a cikin shiyoyi 7 domin dafawa mahukuntan, a cewar Muhammad Agali magajin garin da Bagga. Ga fasarar bayanin da yama wakilinmu Anise Karim. Ko da yaushe ana cewa a Dabaga akwai hare-haren banduna, sai muka girka wani kwamitin kwamin na zaman lafiya domin nazarta yanda za a yi a ciwo kan al'amarin. Can farko an nuna cewar wannan banduna a nan Dabaga suke. To tare da wannan kwamitin na Dabaga mun samu mun gano ta inda wannan bandunan ke fitowa su zo Dabaga. Mun gode wa Allah tunda tun lokacin da muka girka wannan dubarar an samu sassauci a cikin kwamin din. Mun kuma gudanar da wani rangadi na wayar da kai akan zaman lafiya tsaro da na kyautawar zamantakewa cikin shiya 7 na kwamin din. Muka zagaya duk inda muka je, muna girka kwamiti wanda ya kumshi masu garuruwa, masu zanguna, mata, matasa, masu halin na ƙasa, manoma, makiyaya. To su ne a fuskar kwamin ke ba da shawarwari, misali ababuwan da ya dace a sa a sahun gaba a cikin karkarar, kuma duk abin da ya shafi zaman lafiya sai mu tattauna da wannan kwamiti.
A
ƙasar Niger, a hukumce ranakun gudanar da jarabawar bakaloriya da birebe na shekara 2022 sun bayyana. A jiya ne ofishin shirye da bakaloriya OBN ya fitar da sanarwar jarabawar motsa jiki da tsalle-tsalle na bakaloriya za ta gudana ne ranar Laraba 25 ga watan Mayu, inda kuma jarabawar rubutawar aiwatawa na BAC za su soma ranar Talata 26 ga watan Yuli a fadin kasa baki daya a fadar majiyar guda. A wani fannin kuma jarabawar tsalle-tsalle da motsa jiki na BPC za su gudana ne a ranakun 9 zuwa 15 ga watan Mayu a zayyanawar rawaitar harabar ministan ilimantarwa ta ranar 21 ga watan April 2022. Bisa tsarin shirye-shiryen kofin kwallon kafa na kasashen nafiyar Afirka na 'yan ƙasa ga shekara 20 da zai gudana a shekara 2023 a ƙasar Masar, ƙungiyar kwallo ta ƙasar Niger MENA U20 ta yi karo biyu na sada zumunta da 'yan Super League na ƙasar Nigeria. A ranar Juma'a aka yi karon farko a nan Yame, inda suka tashi baram. Jiya Litinin aka yi karo na biyu, inda waɗanda suka kawo bakuncin suka ci nasara da maki 1 da banza. Karan biyu duka a Stars General Sani Kunce aka gudanar da su a nan Yame. A doso kungiya mai lakanin Guman wadda ta kunshi mata matasa wajen 100, inda ake taimaka musu da samun sana'ar yi domin cin gishin kansu da samun 'yan kudade. Domin samun masaniya akan wannan kungiyar, wakiliyarmu Nana Hadiza Hassan ta firanta da shugabar Fatinoma wadda aka fi sani da lakanin Nyamoko ga fasarar zubin firanta su.
Amagai da 'yan mata muna tara su a nan don koya musu ayyukan hannu. Kowa ya iya aikin hannun shi. In ka yi kana saisuwa, kana samun 'yan kudinka da zaka biya bukatunka har ma ka taimaka ma wani. Kungiyarmu mun kafa ta an fi shekara 20 yau, amma ba matasa horo da samun aikin yi. Shi cikin wata na 5 ne muke da fara shi. Manyan ayyukan da muka sa a gaba su ne sarrafa abinci kamar hatsi, muna iya juya shi mu maida shi wani abincin daban da ba hura ba ko tuwo. Muna iya juya wake da ba kawai wake ruwa-ruwa ba, muna juya masara, muna yin lemun sha da jan ware haka yadda ake yin su kamar street up. Muna sarrafa su kuma muna iya adana su ta yadda za a iya yin tsawon lokaci ana amfani da shi. In ka tashi kawai ruwanka zaka nema da 'yan kankara ka saka sha. Muna yin tumatin gwangwani, mun iya adana tumati danye, dankalin turawa, mayonnaise, duk muna iya adana su. Tumatir inda muke sarrafawa ba ma sai kana da gidan sanyi ba, in ka samu waje mai kyau ka aje shi kamar cikin kwali haka zai iya kai shekara biyu bai lalace ba. Ganin cewa kuna sarrafe-sarrafe da dama, ya ne tsarin yake?
Na raba kungiyar ne a gungu 6, sannan ne aikin zai yi kyau. Kowane gungu yana da shugaban da ke kula da shi.
Shin komai yana tafiya daidai? In muka taru kowane mako, matasa masu koyo, kowa na tattara 20-20 da muke sawa cikin asusunmu. In kuɗin sun taru, in mun ga wasu kayayyaki da muke so, muna ɗauka kuɗin nan mu saye, mu juya sannan mu maida kuɗin a asusu. In wani na fuskantar wata matsala, muna bashi-bashi, in ya biya bukatun shi ya maido mana kuɗin.
Wani irin cigaba ne kuke samu ta hanyar wannan sana'ar?
In ka tara yara kana koya musu aikin hannu, in mutum ya koma a gida yayi shi da kyau, kenan sai dai ka ce alhamdulillahi. Ina kira ga mata duk waɗanda ke zaune a gida ba sa aikin komai da su zo su koyi aikin hannunsu, ya fi zama gida. In aka baka diplomanka ka je ka buɗe masana'antarka bakin gida ko a cikin gidan ma, ai wani ƙari ne an samu sauƙi.
Shin kuna da abokan hulɗar da ke tallafa muku ta ɓangaren horo ko kuma kuɗaɗe?
Gaskiya ba mu samu komai ba har yanzu. Babu wata ƙungiya mai zaman kanta da ta taimaka mana, muna nan dai muna biɗa. In suka zo suka gani suka taimaka ma yaran nan, ai wani ci gaba ne.
Masu sauraro duka abinda ya sauka kenan, a madadin Al-Mustapha Ayuba da ke kan na'urori daban-daban ya daidaita muku seti kuka ji mu daren na kam da kuma Asumana Shina editan Maricen yau. Ni naku dan badandan Arit malamin mangungu ke muku sallama. Yanzu ga Habibu Garba ya shigo dauke da takardu ya gabatar muku da labaru da harshen zabarmanci. A ci gaba da sauraron shirye-shiryen studio Kalangu.